Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama ta hanyar sadarwa ta internet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake. Ta adireshin mu na voahausa.com da ma sashin mu na wato da ma page mu na Facebook. Assalamu alaikum, ni ne Sarfili Hashin Gumel tare da Daula Salim. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa yayin da ake fama da matsalar ilimi a jihar Yobe, gwamnatin jihar ta samar da wani taron koli na masu ruwa da tsaki domin warware matsalar. Haka kuma za ku ji cewa hukumomi a jihar Enugu sun musanta raɗaɗin cewa ana korar Fulani, wato an kori Fulani da shanunsa daga wani ƙauye. Sai kuma shirin a dawo lafiya wanda ba baya komai ƙiyar zai kawo mana. Daga nan kuma sai shirin jaridan jamhuriyar Nijar. Daga nan kuma za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ku kira kuna ajiye mana, amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Yanzu ma Daula Salim ce. Amurka ta ce ba za ta taɓa barin Iran ta mallaki makamin nukiliya ba, bayan da Iran ta sanar cewa ta haura adadin da aka kayyade mata na tara sinadarin uranium, kamar yadda ta amince a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 mai tsaida shirin nukiliya a Iran. A jiya Litinin ne fadar White House ta faɗa a wata rubutacce takarda cewa ba za a ba ƙasar Iran damar ci gaba da inganta sinadarin uranium nata ba, kuma Amurka za ta ci gaba da matsa mata lamba. Za mu ci gaba da matsawa ƙasar Iran har sai shugabannin ƙasar sun canza salo, a cewar fadar White House. Da safiyar jiya Litinin ne ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na ISNA cewa Iran ta zarce adadi na kilo 300, inda a yanzu ya karu da kashi 3.67 a cikin 100. Rahotanni daga Sudan na nuni cewa akalla mutane 11 aka kashe a yayin zanga-zangar baya-bayan nan ta neman a koma mulkin farar hula a ƙasar. 'Yan sanda sun harba barkonan tsohuwa ga dubbannin masu zanga-zanga da suka taro a kan tituna a ranar Lahadi a Khartoum, babban birnin ƙasar da wasu yankuna don yin wannan zanga-zangar, wadda ita ce ta farko tun wadda aka yi a watan Yuni da aka samu mace-macen mutane yayin da aka murkushe masu zanga-zangar. An samu rahotannin gudanar da wasu zanga-zangar a jiya Litinin a nan Washington, Amurka. Ta yi allawari da irin harin da ake kaiwa fararen hula a wannan ƙasar. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta faɗa wa muryar Amurka cewa jami'an tsaron Sudan sun hallaka jama'a da yawa da suke zanga-zangar lumana, ya kuma kamata a kama su da laifin kisan da suka yi wa fararen hula. A jiya Litinin ne aka binne ɗan ƙasar El Salvador da ɗiyarsa da ruwa ya ci su a yayin da suke ɗaukar kasadar ratsa kogi zuwa cikin Amurka. Hoton Oscar Martinez da ƴarsa Valeria, ƴar shekaru 2, kwance cikin ruwa a mace a Rio Grande ya janyo jimami da ɓacin rai kan irin tsananin talauci da suke fuskanta a gida El Salvador, da kuma irin haɗarin da suke fuskanta wajen ƙoƙarin guje ma talauci. Mutane sama da 200 ne 'yan uwa da abokan arziki suka halarci zana'izar Martinez domin tunawa da yadda yake son ƙwallon ƙafa da kuma 'yarsa ma'abociya kayan wasa na siffar dabbobi. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin ne wasu mazabiyar ɗauke da makamai suka kai wani mummunan hari da wata mota mai shaƙe da bama-bamai, sannan suka shiga ɓarin wuta da bindigoginsu a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, inda suka hallaka aƙalla mutum guda. Baya ga wasu da dama da suka raunata, jami'ai sun ce fafatarwar ta biyo baya ba ta kawo ƙarshe ba har sai bayan sa'o'i 9 kafin jami'an tsaron Afghanistan suka yi nasarar kashe dukkanin maharan. Ministan harkokin cikin gida Afghanistan Nasrar Rahimi ya ce jami'an tsaron kasar na kokarin warware bama ba mai da ƴan ta'addan suka kawo wajen. Sun kuma yi alƙawarin bayyana adadin mutane da wannan farmakin ya shafa. Tun daga farkon wani babban ɗan jaridan Afghanistan Bilal Sarwari wanda ya samo bayani daga jami'an leƙen asirin Afghanistan da 'yan sanda da jami'an gwamnati na cewa akalla mutane 40 aka kashe da yawan yawancinsu sojoji ne amma dai jami'an gwamnatin ƙasar ba su tabbatar da hakan ba. Kwana daya bayan rikicin da aka yi a garin Garyan na kasar Libya inda aka kona motoci da ke kan tituna, mutanen garin kalilan ne suka fito domin ganin ko za su iya ci gaba da harkokin kasuwancinsu. Wasu daga cikin manoman garin an yi kokarin janye su daga kusa da bam inda aka dauke su ta jirgi marar matuki. Wannan shine bam na uku da aka jefa a ranar Lahadi a cewar Osama, inda har yanzu 'yan yankin na ci gaba da zama cikin fargaba.
Daula Salim kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'adala, an fara gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki kan harkar ilimi a jihar Yobe da zammar farfadowar darajar ilimi a jihar. Kuma kan haka ne, wakilin murya Amurka Haruwa Daura ya zanta da gwamnan jihar Alhaji Maimala Buni.
Yanzu muna tare da mai girma gwamnan jihar Yobe Alhaji Maimala Buni. Ran karɗe ga shi an buɗe taron kwanaki biyu da aka soma kan batun farfado da ilimi a jihar Yobe, wanda har ma aka yi masa lakabi da Yobe Education Summit. Gashi kuma kana ma maganan cewa an kafa dokar ta ɓaci akan batun harkan ilimi a jihar Yobe. Ko za ka mana bayani dalilin da yasa aka fara wannan taro haka a jihar Yobe na masu ware tsaki musamman akan harkokin ilimi da suka fito daga wannan yanki?
To alhamdulillah, na farko ina gode Allah madauki sarki da ya nuna mana wannan rana. Sannan kuma dalili na ɗauka wannan mataki da na ɗauka shine duk lokacin da kaga abu ya taɓarɓare na irin halin da muke ciki musamman ma a jihar Yobe, idan ba kumanta ba jihar Yobe yana daga cikin jihohi guda uku da wannan itilafin Boko Haram ya shafa, wanda mun samu koma baya sosai. So abu ne da na ga zurfin taɓarɓarewan musamman ilimi na matakin primary da secondary, shi yasa na kaddamar da dokan ta ɓaci mu ga yadda za mu yi ƙoƙari mu haɓaka shi cikin ƙanƙanin lokaci.
Haka dai, kamar wani mataki za ku ɗauka nan ganin cewa an haɓaka wannan batun ilimi? Don ana magana kamar jihar Yobe na ɗaya daga cikin ko ita ce ma koma baya batun harkan ilimin zamani a Najeriya.
To ai shi ne kaga dalilin da ya sa kenan dole ya wajaba a kanmu mu ɗauki matakin da muka ɗauka mu ga cewa mun canza wannan tunanin. Kasancewa koma baya ko kashin baya a harkan ilimi ba wani ado bane ga kowa, kuma ba abin alfahari bane. Abu daidai a yi shi shine a ɗauki matakin da za a gyara abun. Duk lokacin da ka zo a matsayinka na shugaba, domin mun yi wa mutane alƙawura na cewar za mu haɓaka harkan ilimi, noma, kiwon lafiya da maganan tsaro, to wannan abubuwa duk dai koma menene zai ta'allaka akan ilimi ne, domin ba yadda za a yi don muna fuskantar wasu abubuwa kuma mu bari baya yana ta lalacewa, ba yadda za a ce kana ɗinka gaba ba yana warwarewa. So dole ne mu yi abin da ya dace mu ga cewar mun fara abin da muka fara, mu ga cewa dai at least mun inganta harkan ilimi.
To dan kada ya batun horar da malamai kuma yake a wannan mataki na primary da secondary da kuke magana akai?
Mun kafa komiti na ƙwararru wanda Professor Maladaura yake jagoranci, wanda za su fito da abin da ya dace a yi. So dukkan abin da yake damun fannin ilimi kama daga azuzuwa, domin akwai guraren da akwai azuzuwan ba malamai ba kuma ɗalibai, akwai guraren da akwai ɗalibai ba malamai ba kuma azuzuwa isa, akwai guraren da kuma babu malaman ba azuzuwa sannan kuma ba ɗaliban. So dole ne yanzu muna so mu haɗa ƙarfi mu ga cewa ta inda sarakunan gargajiya za su taka muhimmin rawa na ganin a koma da a ga yadda aka haɓaka harkan ilimi ta tsuro, to menene yanzu zai hana a yi? sannan kuma magana horar da malamai da ka faɗa dole ne ba yadda za a yi a ce za malami na koyarwa shekaru goma shi bai ji ya yi wani ƙarin ilimi ba ko kuma ya ci gaba da dawama a kasancewa iliminsa na da ya ci gaba da koyarwa a kai. Kaga dole ne muna da tsare-tsare na kyautata rayuwar malamin kansu matsugunansu da kuma harkan abin da shafi ƙarin ilimi da sauransu duk wani yana daga cikin tsare-tsare da muke son mu ɗauka mu ga cewa insha Allah mun inganta harkan ilimi.
To gwamnan jihar Yobe kenan Alhaji Mai Malabu na tattaunawarsa da wakilin murya Amurka Haruna Dauda. Hukumomi a jihar Enugu sun musanta cewar an kori wasu Fulani da shanunsu daga wani gari a jihar kamar yadda wani rahoton bidiyo da aka yi ta yada a kafafen sada zumunta ke nuna hakan ta faru. Ga Alphonsus Okurigwe da cikakken bayani.
A jihar Enugu Najeriya, hukumomi sun musanta raɗe-raɗin cewa an kori Fulani makiyaya daga garin Nenwe da ke ƙaramar hukumar Aninri na jihar. Inda kuma hukumomin suka yi ittifakin cewa wannan mummunan sharri ne daga 'yanta da zaune tsaye. Da yake jawabi lokacin da gwamnan jihar Honorable Ifani Ugwani da manyan jami'an tsaro suka kai ziyarar tabbatar da gaskiyar lamarin jiya Litinin, Sarkin Abada da ke garin Nenwe, Igwe Francis Imo ya nesanta al'ummarsa daga wannan zargin.
I want to assure you all that nobody is driving the Fulani community out of Kabara Nenwe.
Yace ina so in tabbatarwa dukkanin ku cewa ba wanda ke korar al'ummar Fulani daga masarautar Abada, kuma ina so in bayyana cewa a tarihin dangantakar mu da al'ummar Fulani ba taba kashe wata saniya ba a wannan masarautar, kuma ba taba raunata wani Fulani ba, kuma muna ci gaba da tabbatar da zaman lafiya kamar yadda gwamna ya umurta. Shi kuwa a nasa jawabin, gwamnan jihar Enugu Honorable Ifani Ugwani ya bayyana makasudin zuwan su garin.
When Abada Nenwe, Aniri local government area of Enugu state.
Yace muna Abada Nenwe da ke karamar hukumar Anirin jihar Enugu tare da manyan jami'an tsaro da kuma wasu masu ruwa da tsaki don tabbatar da gaskiyar lamari akan batun wani faifan bidiyon da ake ta yadawa a yanar gizo da cewar an kori wasu makiyaya da shanunsu daga wannan garin. Yanzu mun gama sauraron bayanin sarkin garin nan da na sarakan karamar hukumar Aniri da na membobin al'ummar Fulani da kungiyar Miyati Allah da kuma na 'yan asalin Nenwe inda suka musanta aukuwar irin wannan lamarin a garin. Daga nan kuma hakan ya tabbatar da bayanin 'yan sanda akan batun. Saboda haka mun gano cewa wannan faifan bidiyon ba gaskiya bane, kuma muna kira ga masu yada labaran ƙarya game da jihar Enugu da su san cewa akwai zaman lafiya a jihar Enugu matuƙa. To ko me binciken 'yan sanda ke cewa akan wannan? Malam Suleiman Balarabe shine commissioner rundunar 'yan sandan jihar.
Wato wannan magana ba gaskiya bace. Akwai wani community wanda ake kira Agbada Nenwe a Aniri local government a cikin jihar Enugu. Wato Fulani ne sun baro Kalaba can a cikin jihar Cross River. Za su wuce sama wajen arewa sun suka biyo ta wannan dan community. Kuma community a bakin titi ne ba ma cikin gonaki bane. So kaga mutanen gari da suka gansu sai suka tare iya gonakinsu su kuma suka wuce. To amma sai aka samu waɗansu mutane masu neman ta da husuma. A sai yanzu wannan abu da ake kira social media nan maimakon taimakawa ma al'umma da kawo zaman lafiya, mafi yawancinsu sukan kawo ruɗani. Mutum baya wuri sai ya haɗo wannan na wannan gari ya haɗo abin shekara goma ya haɗa ya sa shi a lokaci guda a ɗauka kamar yanzu aka yi shi. Sai suka nuna alamar cewa kamar ana korar Fulani daga gari. To amma ka ga ba haka ba ne. Yanzu ka ga tun da abin ya faru da ni da local government chairman da gwamna da duk waɗanda suke masu ɗamara na wannan jiha ne mun je wannan community, mun yi hira da igwe-igwe, mun yi hira da mutanen gari, mun yi hira da su ainihin Fulani da suke a wannan wuri zaune, duk su kana gani sun kareta duka ba wanda yake wannan magana ba gaskiya ba ce gaba ɗayanta.
Yayin da kuma Alhaji Gidado Siddiki shugaban kungiyar Miyetti Allah yankin kudu maso gabas ya ce
shi wannan abun da ya faru sai muna cewa Allah wadatar da shi. Wannan ƙasar nan da muke muna tare da mutanen nan muna zaman lafiya da su ba wani tashin hankali tsakanin mu da su. Amma wayannan sun je sun ɗauko wani bidiyo suka yi attachin da maganganu na ɓatan shi suka tura a duniya akan ƙarya. Mun san dai mu baƙi ne a nan, amma kuma ai mutanen ƙasar sun ɗauke mu 'yan ƙasansu. Bai kamata a rinƙa yi mana haka ba. Kiran da nake a mutane su rera sauraron irin wannan abubuwan da ake faɗa. Duk wani mutumin da ya kawo maganan da kaga na kawo fitina ne kai ka yi bincike.
Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
To madalla a gaida Alfansus kafin mu kai ga shirmu na gaba a shakata da wani waka ribi da ke bisfefai. Har yanzu da tarar sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 3:16 na tsakar dare. Ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Ko shakka babu aje a dawo lamun lafiya ita ce babban manufar wannan shiri mai jan hankali ga kiyaye dokoki da sharuɗoɗin hanya da ababen hawa da ma na tuki a ƙasashenmu wadda muryar Amurka ta ƙirƙiro shi. Yau shirin namu zai ja hankalin hukumomin kiyaye hatsara da hanyoyi ne a Najeriya akan la'akari da ingancin hanyoyi da kuma tilasta biyewa dokokin hanya. Biyo bayan rasuwar fitaccen ɗan jaridar nan kuma tsohon ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka Umar Sa'id Tudun Wada wanda ya fada cikin wani hatsarin mota da ya sanadiyar rasuwar shi a ƙaramin hukumar Kura da ke kai hanyar Kano zuwa Kaduna. Umar Sa'id Tudun Wada da ya kwace kusan shekaru 40 yana aikin jarida a matsayi da dama. Ya zama ɗaya a cikin mutane da suka rasa rayukansu akan wannan hanyar Kano zuwa Kaduna da ke laƙume rayuka masu ɗimbin yawa saboda irin lalacewa da hanyar ta yi da kuma rashin kiyaye dokoki da ka'idojin tuki sanadiyar rashin ma'aikata akan wannan hanyar wanda za su kula da an biyewa dokokin hanya da ma wasu hanyoyi a Najeriya. Baicin wannan shiri da sashen Hausa na muryar Amurka ta kirkiro domin tabbatar da ganin an samu kai komo ababen hawa lamun lafiya akwai wasu kafafen yada labarai da ɗaiɗaikun ƴan jaridu da suka yi ta rubuce-rubuce akan wannan hanya da ta shahara wurin kai komo ƴan kasuwa daga sassan Najeriya da ma wasu ƙasashen yammacin Afirka. Malam Alhassan Ebala ɗan jarida ne da ke aiki a wani gidan talabijin a Abuja kuma ɗan asalin jihar Kano ne. Yana cikin waɗanda suka yi rubutu na jan hankalin hukumomi da ma jama'a akan hatsara da ke yawan aukuwa akan wannan hanyar. A baya mun tattauna da matashin ɗan jaridan akan dalilin da yasa yayi wannan rubutu game da hanyar Kano zuwa Kaduna sai ya ce.
Na farko kasancewa ta wato ɗan kwance ɗan Kano ne ni. Kuma na aiki a Abuja kwance a Abuja ma ne karatu so hanya ta ce nake bi a kowane lokaci bisa la'akari da yadda ake samun haɗarurruka kuma zaka samu cewar yawanci waɗanda suke waɗannan haɗarurruka ma ba waɗanda suke tafiya a motocin kansu bane yawanci ƴan kasuwa ne da suka taso daga gurare mai nisa za su tafi Kano ko kuma za su dawo daga Kano sun siyo abubuwa wato ganin cewar hakan yana kawo matsaloli na wajen tattalin arziki ne na wato yankin Kano wanda kuma ita ce cibiyar kasuwanci ga baki ɗaya ma za a iya cewa a Najeriya don harkokin kasuwanci ya fi domin da ƙasashe ma akan zo. So wannan hanya ita take haɗa arewaci ko kuma tsakiyar Najeriya ko kuma mu ce wato arewa maso tsakiyar Najeriya da kuma Kano. har ila yau waɗanda suke da Kaduna da sauran gurare nan za su biyo. Yadda ake samun haɗarurrukan a gani na zai kawo wato a cikas wajen ci gaban tattalin arzikin wato jihar Kano gabaki ɗaya. Kasancewar mutane za su ga cewa saboda haɗarurrukan da ke faruwa wa za su ce idan ma ka je Kano bambancin farashin ba zai wuce kaza ba, kada ma ka je ka yi hatsari, kada ka je ka yi wannan. Sannan su kansu masu motoci za su yi tunanin abubuwan da zai iya zuwa ya dawo wajen motoci. So wannan dalili yasa na ga ya dace na yi rubutu na janyo hankalin hukumar da abin ya shafa da ma ita kanta gwamnatin tarayya. Domin kamar yadda na yi rubutu na san cewa ko shugaban ƙasa sai ya karanta, gwamna sai ya karanta da duk wani wanda abin ya shafa na harkokin kare rayuka da dukiyoyin al'umma zai karanta. Don haka idan suka karanta za su gane cewa to fa wannan hanya da ta yi haɗa waɗannan gurare wato mutanen mu fa suna mutuwa waɗanda muka ɗauki alƙawarin cewa za mu kare rayukansu da dukiyoyinsu, gashi suna mutuwa ga abubuwa na tattalin arziki ana ƙara samun raguwa a kowane lokaci. To wannan yasa gaskiya na yi wannan rubutu.
To ku za ka iya ka ba mu alƙaluma irin haɗurin da ake samu akan wannan hanyar?
A shekarar da ta gabata wato shekarar 2017 kadai aƙalla an rasa rayuka sama da 100 a wannan hanya. Kamar yadda sati ba a yi ba na yi magana da shi kakakin wato hukumar kare haɗura ta ƙasa wanda yake faɗa min cewa har yanzu ma suna nan suna tattara bayanan aƙalla mutanen gabaki ɗaya da suka mutu, amma dai aƙalla a ƙasa akwai sama da mutane 100 da ake da tabbacin sun rasa rayukansu. Domin idan ba za a manta ba, a cikin wannan shekara akwai a rana guda ma da sama da mutane 20 suka mutu wanda ita hukumar kare haɗuran ta tabbatar da haka.
Ko shakka babu akwai masana da dama da suka yi sharhi akan yawan hatsari a Najeriya suka ja hankalin hukumomi da ke da alhakin kiyaye hanyoyi tare da fadakar da 'yan ƙasa da su guje wa take dokokin hanya da na tuki, kuma su gargaɗi junansu akan kiyaye dokokin hanya da na tuki. Haka zalika masana sun yi tuni ga jami'an tsaro masu tabbatar da an biya wa dokokin su yi aikinsu da kyau. A shekarar 2017 hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta kiyasta cewa bai cin rikicin Boko Haram babu wani abin da ke hallaka rayukan al'ummar ƙasar kamar hatsarin ababen hawa. Masu iya magana suka ce idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Allah ya ji kan Umar Sa'id tudun wada da duk waɗanda suka rasa rayukansu ta hanyar hatsarin ababen hawa a Najeriya da ma ko ina a faɗin duniya. To yanzu a madadin duk ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC, musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin, Baba Yakubu Makiri ne nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Ban tausayi wayoyin da ina da murya da rayuwa ka in ce
kuma da lagaida Baba Yakubu Makiri. To yanzu kuma lokaci ne da Salim Umar Barma zai shigo mana da sharhin jaridan Jamhuriyar Nijar.
Zan fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa matsalar tsaro ta yi sanadiyar rufe makarantu kimanin 58 a Jamhuriyar Nijar. Jaridar ta ce ministan ilimi a matakin firamare Dauda Muhammadu Martane ya bayyana hakan lokacin da yake zantawa da wata kafar labarai, kuma a cewar sa yankunan Difa da Tilibiri ne wannan al'amari ya fi kamari. Amma tuni gwamnati ta samar da wasu guraben karatu na daban domin ɗaliban da wannan matsala ta shafa, in ji shi. Jaridar Le Vendemain ta bayyana cewa gwamnatin Nijar ta tsige wasu magadan gari daga mukamansu waɗanda suka hada da magajin garin Agades da Difa da Shadakwari. A sanarwar da aka bayar a ƙarshen taron majalisar ministoci na baya-bayan nan, Gwamnatin ta ce bincike ne ya gano Risa Feltu da Hankurau Birkasum da Usaini Isuhu da Wawure Dukiyar Jama'a, sannan suna gudanar da aiki cikin yanayin da ya sabawa kundin aikin magadan gari, wato Code de Collectivité Territoriale. Saboda haka aka umarce su su gaggauta ramka abubuwan da ake zargin sun handame, inji Levanama. Jaridar Lanketer na cewa hukumomin birnin Yamai sun kaddamar da aikin rusau a titunan birnin a ƙarƙashin tsarin da ake kira program Yamenyala, mai hangen baiwa babban birnin na Nijar kyakkyawar fuska. Sai dai jaridar na cewa akwai alamar wuce makaɗi da rawa wajen tafiyar da wannan aiki, a bisa la'akari da yadda aka rinka korar ƙananan 'yan kasuwa a unguwanni. Alhali aiki ne wanda ainihi ya shafi babbar hanyar Voie Express, wacce ke tasowa daga filin jirgin sama zuwa tsakiyar birnin Yamai. Mu rufe da jaridar Le Républicain, wacce ke cewa da alama jirgi ya bar jagoran 'yan adawar Nijar Hamma Amadu a tasha, sakamakon lura da cewa Majalisar Dokokin Ƙasa ta yi na'am da kwaskwarimar da gwamnati ta yi wa wasu muhimman dokokin zaɓe, cikin su har da wacce ke haramta wa shugaban jam'iyyar Modon Lumana shiga zaben 2021. Alhali magoya bayansa sun shanana ta cewa ba su da wani ɗan takara face shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kuma da la'a gaida Salawuman Barma. Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da kuma sauraro ke kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Ali Rab kana gasuwa babban auditor general na ƙungiyar. Ina miƙa ta'aziyya ga abokin sashen Hausa na muryar Amurka ko ina suke a duniya, saboda tsohon abokin aikinsu Alhaji Umar Sa'idu Tudurwada. Ubangiji Allah liƙansa, Allah masa rahama, Allah sa mutuwa hukunce wannan babban rashi. Sashen Hausa na muryar Amurka da jihar Kano da Najeriya an yi asara haziki mutum na kowa, ɗan jarida gogagge. Da fatan Ubangiji Allah liƙansa da rahama, Allah ya sa ya huta, Allah sa aljannar fitar su taimako masa, Allah bai wa dangi dangana.
Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka, sunana Gambo Barau Fatakun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatakun. A yau na so na miƙa saƙonmu na yabo da jinjina ga sabon gwamnanmu Alhaji Mai Malabuni a bisa ƙarin lokaci na zirga-zirga da aka yi mana a faɗin jihar mu ta Yobe. Allah Ubangiji ya kwaka da alheri, Allah ya tsara ɗaukaka mana wannan gida.
Amma sai kun sashi Hausa na muryar Amurka, magana Kwamar Bishir Dauda Sabo Ungwaka, tana babban magatakar ta kungiyar Madai Talauci. To muna kira da game da talauci da ke akwai a Najeriya baki ɗaya, inda Najeriya ta zama sama da Indiya a kan talauci. To ɗaya daga cikin hanyoyin da za a bi a magance matsalar talauci a Najeriya musamman arewa shi ne ta hanyar yadda zakka, inda masu arziki za su fitar da zakka. Bayan muna magana sarata ko irin foundation, ku zo kuna raba mutane gero da sukari, sannan kuma ku da sunan kuna sunan gaba ku takara, wannan hanya ba za a rage talauci ba.
To mun gode da wanda suka aika saƙoni, sai a cigaba da kawo muku, kuma za mu cigaba da aikawa. Yanzu da wannan kuma ku zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
To a taƙaice, Amurka ta ce ba za ta taɓa barin Iran ta mallaki makaman nukiliya ba, bayan da Iran ta sanar cewa ta haura adadin da aka ƙayyade mata na tara sinadarin uranium, kamar yadda ta amince a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 mai tsaida shirin nukiliyar Iran. Rahotanni daga Sudan na nuni cewa akalla mutane 11 aka kashe a yayin zanga-zangar baya-bayan nan ta neman a koma mulkin farar hula a ƙasar. A jiya Litinin ne aka binne ɗan ƙasar El Salvador da ɗiyarsa da ruwa ya ci su a yayin da suke ɗaukar kasadar ratsa kogi zuwa cikin Amurka. Hoton Oscar Martinez da ƴarsa Valeria, ƴar shekaru 2.
To madalla a gaishe ki masu raro da wannan muka karshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada a manta za iya zai ta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu amadadin Daula Salim da taya na gabatarwa da Salamu Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau, sai kuma bakon mu ta zo Hariya A'Edu. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa salamu alaikum.